بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين صلاة الله وسلامه على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما يوم أبارك مدى ساكي كسان شواء ونفلي من البركة دمكي تتونا وأكن جدا من زون الله صلى الله عليه وآله وسلم منا كان قصة دنغني دا أبن دي سافنا نانا عائشة دا من زون الله صلى الله عليه وسلم نا حديث الإفك makaru da makirci da aka yi mata da sharri da aka yi mata wanda an yi magana aka ce ta yi magana ta ce ba abin da za ta ce sai dai ta ce za ta yi hakuri kuma ta yi hakuri fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun kamar yadda annabi aqub alaihi salam ya fada dangane da al'amarin dansa annabi yusuf alaihi salam nana aisha ta yi hakuri ta ce kuma haƙuri zan yi ta ce kawai sai na juya na yi kwanciyata a kan shimfiɗata ta ce wallahu ya alamu Allah ya sani anni hina idhin bari'a ni dai kubutacciya ne a wannan lokaci Allah shi ne masani jama'a ku duba wannan abu yana nuna mana lallai fa manzon Allah bai san gaibu ba saboda tabbas da ya san gaibu ko da haka ba ta faru ba tace ina da garanti wa anna Allahu mubarri'i bi bara'ati kuma ni na tabbatar ubangiji sai ya wanke ni sai dai tace wallahi ma kuntu adhunnu anna Allaha munzilun fi sha'ni wahyan yutla li sha'ni fi nafsi kana ahqara min an yatakallama Allahu fi amrin kufiya bi amr ni dai na san Allah zai wanke ni amma ina ganin gaskiya ban kai ba a ce wai ta dalili na ni Allah madaukin sarki ya saukar da aya ko ya saukar da wahayi ni kan ina gaba zai yi ba walakin kuntu arju an yara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi nawmi ru'ya yubarri'uni Allah biha amma ni abinda nake fata Allah ya sa manzon Allah ya mafarki Allah ya nuna masa warakata da kubutata akan wannan abu Nana Aisha ta rantsa ta ce wallahi marama Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam majlisahu manzon Allah bai bar wannan wurin zama nasa ba da akai wannan magana ta kokarin sulhuntawa yana zaune a wurin wala kharaja ahadun min ahli albayti hatta unzila alaihi babu wani wanda ya fita la Abu Bakar wala mahaifiyata ba mu je ko ina ba ana gama wannan abun kawai sai gashi Allah ya saukar da manzon Allah wahayi wahayin da ya fi wata guda ba a saukar da shi ba tace kawai sai abin da ya saba yana samun sa idan wahayi ya kama shi sai gashi ya kama shi innahu la yatahaddaru minhu min al-araq mithl al-juman sai gumi yanko masa iya ta gumi ina ta zubar da gumi ina ta zubar da gumi anan gurin waqfa yasira wato wani yana nuna mana cewa ashe lalle na Aisha waliya ce kwarai da gaske yo akwai walitakan da tafi wannan malam ta ke fa take cewa ta san cewa Allah zai warkar da zai wanke ta ba ta shakka akan cewa ubangiji zai wanke ta abinda ake da bukata a samu warakar Allah bai kawo ta ba ta ke kafin su bar gurin kawai sai Allah ya saukar da manzo Allah wahayi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai gumi ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daman abin da ya tabbata shine idan annabi sallallahu alaihi wasallama Allah yana so ka masa da wahayi gumi ne ke lulube shi ta gumi ta gumi kuma da Allah ya ce inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila lalle za mu saukan maka da zance mai nauyi qawlan thaqilan zance wanda yake yana da nauyi lalle qur'ani ya dan nan dira da rawi ya tabbata a riwaya wanda daga cikin sahabbai yake cewa ina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cinyarsa tana kan cinyata, Allah ya sauka masa da wahayi, sai na ji wani abu mai nauyi, sai na ji nauyin sa yana karuwa, yana ta danne ni, yana ta danne ni, sai na ji kamar zai fasa min cinyata, sai na janye jikina, na janye cinyata. Wannan yana nuna Allah yana saukar da manzo Allah Qur'ani na yana da nauyi, haka yake dauka sallallahu alaihi wasallama. Haka Allah ya saukar da manzo Allah wannan wahayi a take akan Nana Aisha, shine ayoyin da muka yi ta karantawa da ku dazu, an jima kadan sai aka yaye wa Annabi sallallahu alaihi wasallama wannan abin da wato yake damun sa, ko na gomin sai ya dawo normal cikin hayyacinsa in ba ana masa wahayi ba. Shikenan yana farfadowa ya fito daga yanayin wahayin nan kawai, sai aka ga manzo Allah yana dariya, wa huwa yadhaku, yana dariya sallallahu alaihi wasallama. Nana Aisha take cewa awwalu kalimatin takallama biha, zance na farko da manzo Allah ya fara yi sallallahu alaihi wasallama cewa ya Aisha amma Allahu faqad barra'aki, amma dai Ubangiji kan ya barantar da ke. A wata riwaya cewa yayi ya Aisha an kubutar da ke, ina miki albishir, sai ita kuma tace daga ina, waye kubutar da ni, kai ne ko kuma Ubangiji ne ya saukar da wahayi a kaina? Sai manzo Allah ce daga sama ne. A lokacin take mahaifiyar Nana Aisha tace kumi ilaihi, tashi ki je gurin Annabi, tashi maza, tunda daman da ya shigo bai zauna a wajenta ba, yana can gefe. Mahaifiyar Nana Aisha tace ita tashi ki je wajensa ki masa godiya. Sai Nana Aisha tace wallahi la aqumu ilaihi fa inni la ahmadu illa Allah azza wa jalla, tace wallahi bazan tashi ba ni kuma ba wanda zan yi godiya ma in ba Allah ba tabaraka wa ta'ala. Allahu akbar. Tace sai Allah ya saukar da innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum. Anan gurin abinda zamu fahimta kamar haka shine, ya ƴan uwana, yanayi da Nana Aisha take ciki sai Annabi ya mata uzuri, kuma ba rashin ladabi bane ta yi. Allah madaukin sarki yana yi wa mutum afuwa in yayi wani tasarrufi saboda yana cikin fushi, yana cikin damuwa. Ta share sama da wata tana kuka, ba ta da lafiya, tana kwanci saboda makircin da aka yi mata. Iyayenta gashi nan sun kasa yin wani jawabi a kanta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta shawara ma har zai rabu da ita. Ga abin da Sa'ib bin Abi Talib yake faɗa, yake cewa Annabi kai ya takura kansa, akwai wasu matan ba ita ba, saura kirzis wannan dama ta kubuce mata, kuma ta yi alƙawari cewa ta san Allah madaukin sarki zai kubutar da ita, kuma Allah din yayi alƙawarin zai kubutar da ita, kuma ya kubutar da ita din. To lokacin da aka yi mata magana, aka ce ta je ta yi wa Annabi godiya, sai ta ce a ita Allah za ta fara godewa. Wannan yana nuna mana halin mata jama'a, sai haƙuri. Mace ba? Mace ka, Annabi ya yi gaskiya da bayani akan mace. Innal mar'ata khuliqat min dhila, an halicci mace da karkataccen ƙashi. Wa inna a'waja ma fi dhila'i a'la, mafi karkatar ƙashi shine wanda yake na sama. Fastausu bin nisa'i khaira, ku wasiya ga mata da alheri. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata uzuri, bai hantare ta ba, bai ce kaza ba, bai ce kaza ba, sai dariya. Ita kuma masha Allah mahaifiyar Nana Aisha tana ganin to ai tunda labarin nan daga manzon Allah yazo, ai kamata a je ai masa godiya. Ita kuma Aisha tana gana to ai Allah shine ya wanke ta, ba manzon Allah ne ya wanke ta ba, so Allah za ta fara yi wa godiya. Kuma manzon Allah ya tabbatar da ita akan haka, dan da kuskure ta yi da zai ja mata kunne, zai mata fada la yajuzu ta'khirul bayani an waqtil haja. Wannan ka'ida ce, Annabi baya barin bayani lokacin da ake da bukatarsa, so ba kuskure ta yi ba, abinda ta yi ba kuskure bane, dan ko in ba kuskure, inda kuskure ne da Annabi ya gyara mata, in ko tunda ko bai gyara mata to daidai ne, saboda shi Annabi baya ganin ayi abu na kuskure bai gyara ba, sai ya gyara sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ashe sai mai hakuri da matan mu, ba mamaki Allah ya jarrabe ka da mace tana da alkhairi amma tana da fandara, wance akwai alkhairi a tattare da ita, kana tare da ita kuna amfanuwa da ita amma tana da fandara, idan ta riga ta juye ba yanda za a yi da ita, sai dai hakura sai ta dawo. Kuma duk yanda kake da mace malam, wata rana za ta iya maka wani abin da wallahi za ka ga wani yake, wani bawan Allah yake cewa, yace in an bata masa raji yake kamar ya dauke ta jefa ta a rijiya, saboda damuwa da bacin rai. To kada a jefa ta a rijiya, amma sai a yi hakuri. Wannan yana nuna wani ɗabi'un mata, kuma yadda manzo Allah yake da dauriya, yake da juriya a gurin. Sai ta ce Allah za ta yi wa godiya. Allah ya saukar da waɗannan ayoyi da suke cikin suratul Nur a kan Nana Aisha. Abubakar Siddiq shi kuma yana komawa gida, kun ga dai yanzu matsala ta warware. Manzo Allah ana gama wannan abun cikin murmushi da dariya ya fita, da ko yana cikin damuwa ya ɗauke ƙafa sam, mu'amala ta gagara tsakaninsa Nana Aisha, amma yanzu yana cikin murmushi. Allah ya yaye masa, mu duba imani malam, quwwatul iman. Abubakar yana komawa gida, wannan Mistah da muka yi magana a kansa, Mistah ibn Uthatha, sayyidina Abubakar yake ciyar da shi abinci a gidan shi. Abubakar yana zuwa yana ce, kai tunda ko ya tabbata da kai aka je aka yada wannan sharri na makircewa yata, in ciyar da kai a gidana, in maka koto sannan ka je ka dauki sharri kana yadawa akan matar Annabi kuma yata, karka sake zuwa ka karbi abinci ka san inda zaka je ka nemi abinci, balan sake ciyar da kai abinci ba. Abubakar ya kore shi, yace la unfiqu ala mistahin shay'an abadan, balan sake ciyar da shi wani abu kwata kwata bayan labarin da naji ya yada akan Nana Aisha. Abubakar yana yin wannan, kun ga ya hana a bada abinci kenan ga wanda ya yada makaru da makirci gawa ga Nana Aisha. Kamar yadda muka faɗa, akwai Hassan bin Thabit hadda shi, Hamna binti Jahash hadda ita, Mistah ibn Uthatha din hadda shi, da sauran munafukai. To waɗannan an yi musu haddi, an wanke su, an musu bulalin su 80-80 na kazafi da yada sharri, shikenan an wanke su, labari ya kau, sun tuba, sun yi istighfari. Allah madaukin sarki ya saukar da ake cewa, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'a an yu'tu ulil qurba, kada ma'abuta falala a cikin ku su yi rantsuwa su ce ba za su bawa makusancin su wani abinci ba, ko abinciyarwa, ko wani miskini, kada su yi. Sai Allah ya ambaci Abubakar da amma abucin falala. Bari mu je hutun rabin lokaci, insha Allah ta'ala sai mun sake dawa, sai mu dora. Jama'a barkamu da sake kasancewa karo na biyu. Allah madaukin sarki ya saukar da aya dangane da wannan abun da Abubakar yayi, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati an yu'tu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah waliya'fu waliyasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim. Kada ma abu ta falala a cikin su rantsuwa su ce ba za su ciyar da wani ba, ba za su ba wani kaza ba, ba za su ba wani kaza ba, ko miskini, ko dangi, ko na kusa, da masu jihadi saboda Allah. Allah ya ce waliyafu waliyasfahu, ku yi afuwa ku kauda kai safha. Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, yanzu ku din ba ku so Allah ya yafe muku ne, ku ba ku so Allah ya yafe muku? Wallahu ghafurur rahim, lalle Allah ne mai gafara mai jin kai. Sayyidina Abubakar wannan aya tana sauka da Annabi ya sanar da shi, sai yake cewa bala wallahi inni law uhibbu an yaghfira Allahu li, wallahi ina son Allah ya yafe mun. Kun ga wannan ayar karara jama'a, akan sayyidina Abubakar ta sauka yace wallahi ina so Allah ya yafe mu yace ina misfa kace gace yace dawo da kwananka ka ci gaba da karban abincinka wannan shine ake son mutun namiji cikakke koda mutun yayi rantsuwa ba zai yi wani abu na alheri ba to sai aka fadakar da shi wannan abun alheri ne yayi hakuri yayi kafara akan rantsuwansa sai ya dawo wali kafir an yaminihi azumi uku kawai shikenan sai ka dawo ka ci gaba da aiki na alheri haka annabi ya faɗa a hadisi sahihi wanda ya rantse cewa ba zai aikata wani abu na alheri ba a cikin ku kuma sai ya ga wannan abun shine alheri to yayi kafara sai zo ya aikata wannan aikin ya ci gaba da aikatawa kamar misalin mutum ya ce wallahi na daina zuwa in gaida kanwar mahaifiyata kaga kanwar mahaifiyarsa yana da kyau ya je gaishe ta to amma kuma ya rantsuwa sai a ce shin da ya rantsuwa ba zai ci gaba ba ba zai ci gaba da zuwa gaishe ta ba a'a yayi kafara rantsuwan ya azumi guda uku sannan kuma ya je ci gaba da gaida mahaifiyarsa wallahi wani baran sake zuwa gidanka in ci abinci ba na daina alaka da kai a'a kai hakuri tunda dan uwanka ne musulmi ci gaba da alaka da shi kada ka ce ka daina alaka da shi don daina alaka da shi din ba daidai bane kuskure ne sai kai kafara sai ka dawo so Abubakar ya dawo ya ce wa mista dawo da kwananka anan gurin yan uwana ina so mu fahimci wani abu guda idan kun duba kissan nan ba mu kare ta ba amma a takaice tana nuna mana wato falalar nana Aisha sannan kuma wato da darajar sayyidina Abubakar ta bayyana da kuma darajar mahaifiyar nana Aisha ta ina mahaifiyar nana Aisha darajar ta bayyana ta yanda take ganin girman annabi ta ce wa Aisha ta shike je kiwon manzon Allah godiya ta ina darajar Abubakar ta bayyana wanda shi ma aka saukar da aya dan shi wato shi yasa wata jarraba wadda Allah ubangiji zai dora maka wallahi sai ta zamanto maka alkhairi a kanka sau da yawa Allah zai dora mutum damuwa amma damuwa sai ta zama alkhairi a kansa yanzu kowa ya sani cewa abinda muka karanta muka ji wannan abu ba dadi da ya faru akan nana Aisha amma ku duba da karshe sai me sai zama alkhairi shi yasa Allah yake cewa innal ladina yuhibuna innal ladina ja'u bil ifki uf usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum innal ladina ja'u bil ifki lalle wadanda suka zo da wannan ƙarya wasu jama'a ne a cikin ku amma la tahsabuhu sharran lakum kada ku zammanci wannan abun sharri ne gare ku bal huwa khairul lakum Allah shi ya san wani abu alheri ne gare ku wanda yace yanzu duk wannan wahala duk wannan matsala kuma alheri ina ba ga alherin ya bayyana ba ga alheri ga nana Aisha Allah saukar da aya wajen 10 sama da 10 yana yabanta yana wanke ta da abun ya faru da ta samu wannan la gashi Abubakar ya shiga damuwa ha ya shiga matsala ransa ya baci amma kuma ga Allah ya saukar da aya a kansa yace wala ya atali ulul fadli kuma da Allah ya zo sai yayi yabo ga Abubakar yace da shi ulul fadli ma'abocin falala kenan Abubakar yana da falala Allah da kansa ya ce Abubakar mai falala ne da wannan abun bai faru ba ai kaga da ba ambata ba wasa'a ya ambace shi kuma me ma'abocin yalwa da karshe Allah ya tallata masa ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum yanzu ku ba ku so Allah ya gafarta muku da karshe Allah ya rufe to yace ya yafe din wallahu ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne mai jin kai sai aya ta nuna ashe Abubakar ma Allah ya yafe masa kaga wannan shine awaya tu sharr bil khair ashe da man sharri yana zuwa da alheri na'am kaga wannan nana Aisha ai gobarar titice ya same ta ga masifa amma kuma ga waraka Allah ya yafe mata ya wanke ta tas ya wanke mahaifinta ma ta tas manzo Allah kuma ya samu waraka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma an dada sanar da shi illa ta munafurci da munafukai Allah ya kara mana imani da hakuri da kaddara shi yasa aka ce kai imani da kaddara alherin ta ko sharrin ta so jama'a wannan yana nuna mana a gidajen mu mu yi hakuri mu rinka bawa iyalan mu hakuri duk jarrabawa da Allah zai iya dora wa mutum a gidansa ya hakuri iyalinka kai hakuri zai zama alheri musamman mata da muke zaune da su suna buƙatar a ba su hakuri a kwantar musu da hankali dan su zama sun samu wata nutsuwa ta musamman dan adam galiban idan masifa ta zo masa wato jaza firgita da rawrawa yana kama shi. Galiban mutane ba su fiye juriyawa ba, ba su iya kuma daurewa ba. Allah ya ce lalle shi ne mai gafara. Abubakar ya ce musu tsakame da kwananka, ya ce har abada kuma ba zan sake koranka daga cin abinci. Mana na Aisha take cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tambaye Zainab binti Jahash akan lamarina, sai Zainab ta ce aini ba abun da na sani in ba alkhairi akan wato Nana Aisha ba. Kun ga wannan yana nuna mana yabo da alheri da kishiya take yi wa mai, take yi wa ƴar uwarta, wanda ya kamata matan mu yanzu kishiyoyi su kokari su kyautata. Nana Aisha ta ce wa kanat tusamini a min azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam, tana cikin matar da muke kunnan doki cikin matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Fa asamaha Allahu bil wara, sai Allah ya tsare ta, Allah ya kare ta da tsantseni da taka tsantsan dangane da wannan abin da ya faru. Bata afka ta je ta yi ta fadin maganganu ba, daga baya kuma ita ma hukunci ya zo ya haukanta. Yanzu kaga wannan yana nuna mana ashe lalle kishiyoyi ya kamata su zamanto suna da linzami a bakinsu dangane da ƴan uwansu. Kuma da mata za su iya fahimta, za su yi haƙuri. Duk matar da Allah ya kaddara kuka haɗa miji da ke da ita, ai ta zama ƴar uwarki. Ki tsaya ki tunani sosai, ki duba mijin nan naki yanda kike son sa, kike ƙaunarsa, ha, kike fatan alkhairi gare shi, kike son sa. Ya kamata kina son mutum, ai kina son abin da yake so. Ai ya ku iyaye na mata, mu auna wannan abin da basira. Kina son mutum, kina son abin da yake so. Duba alaƙar da take gudana tsakaninki da ke da mai gidanki. To wannan alaƙar fa ita ce kuma take gudana tsakanin ita wacce da kike faɗa da ita da mai gidan naki. Kuma ke kina faɗa da ita, ba ita ta kawo kanta ba, wannan masoyin naki mai gidan naki shi ya gayyato ta, shi ya kawo ta gidan, ya samu mata gindin zama da ɗakin zama. Ya yadda kuma nauyin da yake kansa naki daidai yake da nauyin da yake kansa nata. To me na faɗa? Ba sai ku zauna lafiya ba, ku ƙaunaci junanku, a yi haƙuri. Zafin kishi da faɗa ɗin nan ba zai jawo mana alkhairi ba, wallahi sai dai ya jawo mana sharri. Kun ga dai yanzu iya dama da Zainab binti Jahash ta riga ta gama samun dama, tun daga wuƙa nan an bata wuƙa da nama. Annabi da kansa ya zo ya tambaye ta, yake cewa me zaki ce akan ƴar uwarki na Aisha? Kada ka manta ga ƴar uwarta can, Hamna bintu Jahash, wanda da ita aka yi ta rura wutar wannan faɗin magana mara kyau akan Nana Aisha ɗin, ba don komai ba. Ita kuma ribarta kawai, tunda tana ganin Zainab suna kunnan doki da Nana Aisha a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin matan manzon Allah, bari ta yi haɗa wannan magana na sharri, ta yi haɗa wannan magana na sharri har ta kai ga ta taɓa mutunci ko darajar Nana Aisha, kimarta ta ragu a gurin Annabi, ƴar uwarta kuma ta samu matsayi na sama, ko kuma har ta kai ga shi Annabi sallallahu alaihi wasallam kansa ya sallami Nana Aisha, ka gana na Zainab sai ta haye ta zamanto ta samu matsayi da ɗaukaka gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Nana Aisha take cewa Allah ya tsare Zainab, fa asamaha Allahu bil wara, Allah ya tsare ta da tsantsini. Take cewa amma ƴar uwarta Hamna bintu Jahash tana mata yaƙi. Aisha take faɗa fa halakat fi man halaka, sai Hamna ɗin ta halaka cikin waɗanda suka halaka. Wannan jama'a a taƙaice shine hadisul ifk, wannan dogon hadisi da Nana Aisha take bada labari dangane da abinda ya same ta na ibtila'i na jarabawa. Abinda ya kamata mu tsinta a ciki shine dai dole ne dai yadda mutum yake da matsayi a wajen Ubangiji, Allah zai iya jarabansa. Kuma jaraba da Ubangiji zai iya maka ba yana nuna cewa wai kai ɗin baka kusa da Allah bane ba. Aya ce wa nabluukum bisharri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un, zamu iya jarraban ku da alkhairi, zamu iya jarraban ku da sharri, kuma gare mu za ku koma. kuma bawan Allah mumini nagari kullun idan Allah ya jarabe shi yana kankare masa zunubin sa ne kamar da hadisi ya tabbata al-ibtila jarrabawa ga mutum mumini alheri ne gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi yace daidai da qaya idan mutum ya taka qaya fa inda zaka taka qaya hatta shauka yushaquha qaya da mutum zai taka ta dalilin wannan qaya din sai Allah ya kankare mai zunubin sa ya yafe masa ya daukaka darajar sa ya kimanta shi ya mutunta shi ya kuma bashi lada ya matso da shi kusa tabaraka wa ta'ala idan mun yi wannan to mun yadda da kaddarar ubangiji kenan tabaraka wa ta'ala kuma jarabawa kala kala ne jama'a Allah yakan iya jarabanka da iyalinka kashi kana bin Allah amma Allah hada ka da mata ta gara kamala wasu masifarsu a duniya bai da wata matsala a duniya an ba matsalar iyali ba ta hana shi sakat bai da wata nutsuwa ko miskal zarratin akan harkar iyalin shi yana cikin damuwa yana cikin bakin ciki kuma ya kasa samun magani haka Allah zai ta jarraban sa har sai ya kai lokacin da zai zo ya mutu shiga aljanna bai da zunubi ko dai inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani Allah madaukin sarki kuma shi kuma ya jarrabe shi ne da yaya sai Allah ya jarrabe ka da dafan darare mashayi dan ta'adda kai kana kan kirki kana kira zuwa ga kirki jama'a sun shaida alheri a kanka ba ka da wani abu na zahiri na barna amma ga danka kuma ya zama tantirin mara mutunci ba yanda za ka yi da shi kuma kai ba ka yanka shi ba kai ba ka jefar da shi ba kai ba ka halakar da shi ba kai gashi dai kuma dole duk inda zai je za a ce dan wane ne shi ma wannan jama'a sunansa ibtila fa sabrun jamilun wallahu almusta'an ala ma tasifun dole ne sai mun yi hakuri akan nau'i na jarrabawa da ubangiji tabaraka wa ta'ala yake iya dora mana ko yaushe Allah ya ganar da mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu